Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Nijar kuma ana kama wata tashar Mutabiya Africa dake Yamai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Fara'a, Nomad, Sarauniya, Dalar da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vihausa.com ko ku sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leƙa jihar Bauchi, Najeriya, inda jam'iyyar PRP ta musanta cewa ƴan sanda ba sa musu adalci.
Tsara jan hankali da muke yi wa hukumar tsaro, musamman shi IG, kamar yadda na faɗa, hukumar ƴan sanda da suke kama mana mutane, musamman shi Baba Yola, wadda turushi aka zo ake bi ake kama waɗannan ƴaƴan jam'iyyar PRP din nan.
Haka kuma za ku ji tattaunawa da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar hana mandahana ta Najeriya ta AFCC, Ibrahim Magu, akan kokarin da wasu ƴan siyasa ke yin a sayan kuri'u.
Akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuri'a kuma su kawo fitina lokacin wannan zaɓen.
Sannan kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muke bude muku layukanmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan lamuran da suka shafe muku ko kuma suka ci muku to da kwakwarya. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana daukan matakin gaggawa na ƙasa, ya kaucewa ƴan majalisar dokokin ƙasar don samun kuɗaɗen gina katanga a iyaka Amurka da Mexico dake kudancin ƙasar, matakin da za a iya kalubalanta a dokaci, abinda kuma ka iya taimakawa wajen tantance iyakokin ikon da shugaban ƙasa Amurka ke da shi. Da yake gargadi akan abin da ya kira gungun miyagun mutane da mamayar miyagun kwayoyi da manyan laifuka, Trump ya ce matakin gaggawar da ya ayyana na da muhimmanci. A lokacin da yake jawabi, Trump ya ambaci ayar miyagu, abin da ke nufin gungun baki daga kasashen yankin nahiyar Amurka ta tsakiya da suka sha kokarin shiga Amurka a lokacin mulkinsa. Yunkurin na Trump na ci gaba da daukan matakin gina katanga, babban alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabansa, ta yiwu ya dadadawa ƴan siyasa masu ra'ayin riƙau da ke goyon bayansa, amma kuma ya ƙara zafafa zarge-zargen da ake yi akan cewa Trump din na muzanta ƙarfin ikon da aka gindaya mashi akan daukar matakin gaggawa. A wani lamari na daban kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya jinjinawa ci gaban da ake samu a tattaunawar da Amurka ke yi da China akan batun kasuwanci, inda wakilai ke shirin ganawa mako mai zuwa a nan birnin Washington a yayin da wa'adin 1 ga watan Maris ke karatowa. Da safiyar yau, shugaban China Xi Jinping ya gana da wakilan Amurka akan batun tattaunawar cinikayyar, Robert Lighthizer, da kuma sakataren Baitul Mana Amurka Stephen Mnuchin a Beijing. Kamfanin dillancin labaran Xinhua na China ya faɗi cewa shugaba Xi ya ce yana fata ɓangarorin biyu za su cimma yarjejeniyar da dukansu za su mora a ganawar da za su yi zagaye na gaba. Kafofin yaɗa labaran China sun bada rahoton cewa an samu ɗan ci gaba a ganawar da ake yi tun kwanaki biyu da suka gabata game da wasu muhimman batutuwa. Sanarwar ta kuma ce duk da cewa akwai sauran aiki a gaba, jami'an Amurka sun ce suna ƙoƙarin yin aiki da China don cimma kyakkyawar yarjejeniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa, wasu na da kwarin gwiwa a kansa, amma kuma suna ganin sa a matsayin lokacin sanin gaskiya. Park and Hook, shugaban cibiyar bunƙasa ilimi ta ce, ya faɗa a lokacin buɗe wani taron cibiyar da aka yi akan batun China da Amerika da kuma Korea ta Kudu, cewa ana yawan jaddada ganawar ta ranar 27 zuwa 28 na wannan watan na Fabrairu a Hanoi. Saboda akwai fargaban cewa ta yi wannan ce damar da ƙasashen biyu ta rage masu. Tsohon wakili na musamman na Koriya ta Arewa Joseph Yeon ya ce kasashen duniya na da damar sa ran taron kolin da za a yi a Hanoi yayi tasiri. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya yi alƙawarin daukar kokwaran matakin mai da martani akan mamunan harin da aka kai akan jami'an tsaro a yankin Kashmir dake India, yayin da India ta ce tana da kokwaran hujjar dake nuna Pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai, kuma kasar ta nemi sauran kasashe su mai da Pakistan dan saniyar ware. Bayan da ya gana da masu bashi shawara ta fannin tsaro yau jama'a, Modi ya yi alƙawarin cewa duk waɗanda suka kai harin za su dandana kudar su, ya kuma ce za a ba jami'an tsaro damar daukar mataki akan ƴan ta'addan. Kungiyar mayakan da ake kira Jaish e Muhammad, wadda mazauninta ke Pakistan, ta dauki alhakin kai harin na kunar bakin wake na mota wanda ya auna wani ayarin jami'an sojoji Alhamis, har sojoji guda 40 suka mutu. Wannan shine hari mafi muni da aka taba gani a yankin cikin shekaru da dama da suka wuce.
Kuma da la'agaida Maryam Dauda, labaru da ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kuma da layin sayar hotunan, kuma zamu fara ne da rahoto daga jihar Bauchi Najeriya, inda jam'iyyar PRP ta zargi hukumar ƴan sandan jihar da kama magoya bayan ta. Wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya hada muna wannan rahoto.
A hira da manema labarai da jami'ar PRP din ta gudanar a karkashin jagorancin shugaban rashin jami'ar na karamar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Musa, ya buƙaci babban sufetin ƴan sandan Najeriya da ya hana ƴan sandan jihar Bauchi cin zarafin ƴan jami'ar.
Ƙara jan hankali da muke yi wa hukumar tsaro, musamman shi IG kamar yadda na faɗa, hukumar ƴan sanda da suke kama mana mutane, musamman shi Baba Yola wadda turu shi aka zo ake bi ake kama waɗannan ƴaƴan jami'an PRP din nan, ayi kokari wajen ja masa hankali da kuma umurtansa yayi aikin sa yadda dokan ƙasa ya bashi dama yi. Bai fake da aikin sa yana cin mutuncin ƴaƴan jami'an PRP. Abu na gaba kuma muna ƙara kira ga magoya bayan jami'an PRP, kamar yadda shugaban ƙasa a kullun yake kira wa mutanen Najeriya su yi kokari su yi zabe na cancanta, kuma idan sun yi wannan zabe su kasa su tsare su raka kuma su tabbatar da abinda aka suka zaba shine aka ba su shi.
Shi ma na su jabin dan takarar kujerar majalisar wakilai ta Bauchi ta tsakiya, wakilin birni ya ce bayan ya kammala jiyarar campaign sai ya samu labarin abinda ƴan sandan suka yi a gidansa na dawakai.
Ni dai ba wanda ya kama ni, abinda na sani mun yi rali a cikin garin Bauchi, bayan na dawo gidana sai sallan magariba sai aka ce mun ga jami'an tsaro sun zo gidan doki na karkashin jagorancin wani wai shi Baba Yola. Akwai wani unit da aka yi wai rapid response wanda shi yake leading, suka zo wannan gidan doki suka shiga suka kama limami na wanda ke sallah a wurin, suka kama mai gadi, suka kuma kama mai kiwon dokin. Akwai wani kanina da abokin shi, su biyar suka hada suka tafi da su.
Sai dai ya nasa ba sin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ƴan sanda na jihar Bauchi Kamal Datti ya tabbatar da kama mutanen bisa zargin yunkurin tada hankali.
Abin da ya faru dai shine jiya da yamma muka samu rahoto cewa akwai matasa a dagari wanda ake irin matasa ƴan maradan gasa ƴan fara suka suna tare da bangaren wunti unguwar wunti zuwa jahu. Daga nan ne 'yan sanda suka bi su inda suka yi nasarar kama mutum 22 wanda yanzu haka suna safiya yi nan headquarters namu kyanar 'yan sanda na jihar Bauchi, ana bincike a kan su za a kai su kotu kuma.
Shi din nan fa har gidansa ne inda dabbobinsa suke dawakansa aka shiga aka ma balle kofan ba tare da an nemi izini ko aka kai masa takardar za a yi duba gidansa ba za a shiga gidansa ba ganin wannan keta haddi ne na dan kasa
to amma da muke da kai yanzu gaskiya banda masaniya akan shi wannan balle kuma da ke magana amma kamar yadda muke magana da kai shi wato duk lokacin da aka ce yakin dan sanda yana da tsari ne da ya kamata a wannan lokaci
Abdulrahman Muhammad mudan Amurka daga Bauchi a Nigeria
Ngode kwarai da gaske Ngodiya muke yi wa shugaba Buhari Ngodiya muke yi wa intaka janar tunda kun kyautata
To madalla a gaida Abdulrahab Muhammad yanzu sai Abuja yanzu kuma sai mu leka Abuja inda wakilin murya Amurka Sale Shehu Ashaka ya tattauna da shugaban hukumar hana cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Ibrahim Magu akan yunkurin da wasu 'yan siyasa ke yi a sayan kuri'u a lokacin zabe
akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuriya kuma su kawo fitna lokacin wannan zaben to mun ce wannan ba zai yi ba because wannan aikin mu ne mu bi gindin duk yan jama'a da aka sace ake tafiya da su wurare daban-daban din aboye su to wannan kudi ne ake so ayi amfani a kawo rigimomi a cikin wannan zaben da za a yi kuma za a saya boto kuma wannan doka ba ta yadda ba
kaman wani mataki hukumar ka za ta dauka ganin cewa in ka duba Najeriya tana da fadi kuma mazabu suna da yawa kuna da yawan ma'aikata da za su iya zagaye duk irin waɗannan gurare na zabe
irin wannan aiki in za ka yi ta dama in za a samu moriyar aikin sai ka nemi gudunmawa daga wasu ma'aikacin kaman other law enforcement agencies kaman su police su DSS su immigration services su customs su NDLEA da sauransu so dukkan su FAN Federal Aviation Authority of Nigeria muna nan muna aiki tare mu ci moriyar wannan abun za mu ji patrolling ko ina yanzu haka mutanen mu suna nan a airport suna nan a border muna aiki da yan sanda muna aiki da yan immigration muna aiki da yan custom services da kuma sauran NDLEA muna kokarin mu ga mu check wannan excess
to wasu lokuta kaman an fi magudi ne a kaman irin kauyuka ma'aikatan ku za su shiga har zuwa kauyuka kenan kake nufi
za mu shiga ko ina muna da yawan tunda yake wasu ma'aikatan gwamnati suna taimakawa so za a sanu za mu ji ko ina
to wani lokaci ana zargin kaman cin hanci da rashawa a ma'aikatu da dama kamar idan ka amince da ma'aikatanka na hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC kaman wasu ma'aikatu da za ku yi aiki da su kana da karfin gwiwa cewa su wasu ba za su dan ratsa hanya ba
eh wannan ba za ka iya ba tabbas wannan amma muna da strategy in place wanda zai checking irin wannan munafucin so mu tabbata cewa ba za mu kawo munafukai su bata mana aiki ba
to ganin kaman duk wanda kuka kama shi yana siyan ƙuri'a ko magudin zabe kaman wani irin hukunci za ku yi masa
za mu kashi gaban kotu in ma mu wadi wasa dokan bata nemi mu EFCC mu yi ba akwai other law enforcement agencies kaman su police za mu prepare charges a kansu gaban kotu ba magana gani
to madalla a gaida Sale Shehu Ashaka har yanzu dai muna Najeriya a babban birnin tarayya wato Abuja inda a karon farko a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta tare da haɗin gwiwa wata gidauniya ta kasar Jamus ta nemi canja salon campaign na 'yan siyasa kafin zabe wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoto
a lokacin da ƴan tafara suke fitar da kudurorin su da alƙawuran da suke yi wa al'umma idan an zabe su a wannan karin dai al'umman ce take bayyana wa ƴan tafara ire-iren abubuwan da suke so a yi musu da zaran ɗan takarar nan ya samu nasara wannan sabon salo mai suna Charter of Demand ko kuma kundin yarjejeniyar bukatu shine ya bayyana a gundumar mabushi a nan birnin tarayya Abuja inda al'umma suka mika bukatun su ga ƴan takara Grace James na cikin ƴan gunduman mabushi
abinda mun ce ma ƴan takara muna bukata na daya ba mu da ruwa mabushi muna saya ruwa kura daya saka ji 700 kullun ga yara za su tafi makaranta za mu ba su kudin moto da kudin abinci wannan gaskiya mata suna shan wahala kuma muna sa karama mu secondary school amma bushi a primary school don yara mu suna shan wahala suna sallake titi to in an kawo din nan za mu ji dadi
A cikin ƴan siyasa da aka mika wannan kundin bukatu akwai Madam Lois Auta mai neman takarar kujerar ƴar majalisar dokoki daga wannan yanki
wannan abu ne na farko da aka yi a cikin Amagwari kuma ya zama mun da farin ciki da zan iya samu matsalolin da suke fuskanta in kuma san yadda zan yi in kawo musu sauki ga wannan matsaloli lokacin da na zama ainihin ƴar majalisa
ƙungiyar Hip City da ta fito da wannan tsari ta ce tana so ne ta canza salon siyasa inda masu katin kada ƙuri'a su da masu ikon faɗa aji saboda su ne suke da ƙarfin zaɓen wanda suke so to ko yaya wannan salo zai yi tasiri tambayar kenan da nayi wa town planner Abubakar Sadiq Ahmed
ana iya cewa so ya salo ne amma dai ina ganin kamar ci gaba ce aka samu a fagen siyasa wadda za a yi cewa dama ce wadda aka ba ƴan siyasa suna ma iya kiran ƴan takara su zo su zauna su kayyaje musu wani sai an yi mana kaza da kaza da kaza da kaza in muka sa hannu ka yarda za ka sa hannu in har ba a samu abin koko aka samu sabanin hankali duk abin da ya same ka kai ka ja to duk da dai an san cewa a siyasance kamar gargajiya ce kowa zai ce zai saka hannu domin zai yi amma illa ta shine kar ka manta cewa ka riga ka nuna musu kudurorin su da suke bukata na abin da zai sa su baka godiya za ka yi musu in aka samu sabanin haka to duk abin da ya biyo baya kai ka jawo kanka
kungiyar Hip City ta samu tallafin aiwatar da wannan sabon tsari ne daga gidauniyar Heritage Ball ta kasar Jamus Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda nan gab kadan za mu soma daukar ra'ayinku na waya amma kafin sannan ku shakata da wannan waka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wane da kallon ne sunanka malam?
Sunana Idris Rabiu daga nan Abeokuta Dangote City.
To malam gare ka.
Masha Allah, ni dai ƙara kira da zan yi ga jama'a ƴan uwanmu Hausawa su ƙara kwantar da hankalinsu. Allah ya ba mu rabo sa'a.
To mun gode kwarai Allah ya sa sun ji wannan sakon naka. Daga Abeokuta za mu je Niger State. Wani daga Niger?
Ibrahim mai yankin Hula a garin mai gode a Kemba.
To malam Ibrahim, me ra'ayinka?
To mu ni da ra'ayina gaskiya zan karkata akan bangaren matasa ne game da ainihin wannan zaɓe da za a yi gobe. Don saboda a halin yanzu muna ɗan samun labaruka wasu ɓangaren da cewa sun ɗan fara buge-bugen junansu da zuba jini haka da ɓangaren kone-kone haka. To kaga duk wani mai tashi mai son rayuwar shi kuma mai kishin ƙasar nan bai kamata a ce ɓangaren siyasa ta zo ya kasance ya karkata ɓangaren zubar da jini ya kone-konen dukiya ba.
To malam Ibrahim, mun gode ƙwarai. Daga Niger State za mu riƙa Kaduna. Wani daga Kaduna?
To Abdulaziz Adili Toro, barka da la'asariya.
Barka ka dai, ni sunanka malam?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigata a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, me ra'ayinka yau?
Ra'ayina kana gamsu kuma na yarda 200% da hukumar zaɓe da kuma wannan gwamnati ta Najeriya da kuma ta Kaduna. Na yarda cewa za su zaɓe sahihi. Sabanin da da in dai an zo zaɓe gwamnatin da ta gabata an dinga sa sojoji ya je mu ai gare mu ga an sa mana an mota ta an tsare mu saboda in an faɗa sakamakon da suke so shikenan sa mana dokar ta baci. To Allah ƙara taimaka mu duk mai adalci ya ba mai rabo sa'a.
To mun gode ƙwarai. Da Kaduna za mu leƙa Zaria. Wani daga Zaria?
To kana magana da Ibrahim Sadunan Kuduna ne daga karaman hukumar Zaria.
To malam Ibrahim, me ra'ayinka yau?
Ra'ayina ga 'yan Najeriya su je ƙura'ansu kuma su kasance masu biyayya a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya. Allah ya ba mu sa'a ka zaɓen mana shugaban da zai mana adalci.
To Allah ya sa. Amin malam Ibrahim. Daga Zaria za mu leƙa jihar Abia. Wani daga Abia? Alo, salamu alaikum. Wani daga Abia? To jama'a, yanzu kuma lokaci ne na sauraron ra'ayoyinku, kuma kamar yadda muka bayyana a yau ku ne masu zaɓar abin magana. Sai ku kira ku ba mu albarkacin bakinku.
Assalamu alaikum.
Okay, gare ka, muna jinka.
Sunana Abdullahi na Lami Lai, minista a Najeriya, malumfashi local government.
To malam Lai, ba mu albarkacin bakinka, me ra'ayinka yau?
To alhamdulillahi, ni ra'ayina shine jama'an Najeriya musamman jihar Katsina mu tashi mu kada madan gidanmu babanmu ainihin ƙura'arsa domin a sake haihuwa wannan zaɓe karo na biyu. Insha Allah da fatan za mu zaɓe lafiya mu gama lafiya. Daga Abdullahi na Lami Lai, minista malumfashi a tarayyar Najeriya.
So malam Lai, mun gode ƙwarai da wannan kira da kai kuma da wannan saƙon da ka aiko.
To madalla, mu kwana lafiya.
Mun gode ƙwarai, mu kwana lafiya.
Madalla, Allah ya sa.
To daga Abia za mu leƙa Katsina. Wani da Katsina? Assalamu alaikum. Wani daga Katsina?
Wa alaikum salam. Abdullahi ne dai, ya sake dawowa.
To malam Abdullahi, gare ka?
Yawwa, Abdullahi na Lai, wa Lai minista. Ina ƙara kira ga matasanmu da mu bi a hankali. Hello? Ina kira ga matasanmu da mu bi a hankali ainihin wajen yin wannan zaɓe. Mu zaɓi ainihin Baba Buhari ta cinye zuwa komo zaɓi a sayyadi Aminu Bello Masari wannan jihar Katsina.
Mun gode. Daga nan za mu laika Bauchi. Wani daga Bauchi? Sashen Hausa na muryar Amurka kake saurare. Wane da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, a gaishe ka, me ra'ayinka yau?
Ta kore nake so da mika shi na shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu Ahmed Suleiman Sahabi Shindi, shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu. Yace ina kira ga matasa kan su hayaniya wajen zaben nan. Tabbatar da an yi zabe ba tare da tashin hankali ba. Wannan sako da shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu ne, Alhaji Suleiman Sahabi Shindi, mu ne maka jinjina ta fatan alkhairi da irin kokarin da ake rike jama'a. Ko muna fatan matasa za ku fito ku zaba abin da kuke so, da kamata wani ya ce amfani da ku da mu da hankali ku zama matsaloli ga al'umma, ku zama fudul fitina ga al'umma ba. Da fatan za ku tashi lafiya. Alhaji Musa Garo,
to Alhaji Musa, mun gode kwarai. Samu har yanzu dai muna a Bauchi. Wani daga Bauchi?
Ana magana ne da Abdullahi Yahaya.
To Malam Yahaya, assalamu alaikum.
Daga garin Udubo gamawa lokal gamman Bauchi State.
To Malam Abdullahi, me ra'ayinka?
Ni da ra'ayina a yau shi ne kamar yadda aka yi kokarin fara zaɓe gobe, insha Allah na kira ga al'umman jihar Bauchi, especially ma gama wa local government, da mu tsaya ni zaɓe ba tare da wani hayaniya ko wani abubuwa ba dai. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari wanda za su taimake mu.
To mun gode malam. Mun gode kwarai jama'a da duk wanda suka kira suka ba mu ra'ayinsu, suka ba mu ra'ayinsu akan wannan rana Juma'a. Kuma ga Maryam Dauda da labaran duniya a takaice.
Sai shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana daukan matakin gaggawa na kasa, ya kaucewa ƴan majalisar dokokin kasar don samun kudaden gina katanga a iyaka Amurka da Mexico dake kudancin kasar, matakin da za a iya kalubalanta a dokaci, abinda kuma ka iya taimakawa wajen tantance iyakokin ikon da shugaban kasa a Amurka ke da shi. Da yake kashedi akan abin da ya kira gungumi a gun mutane da mamayar miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuka, Trump ya ce matakin gaggawar da ya ayyana na da muhimmanci. A wani lamari na daban kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya jinjinawa ci gaban da ake samu a tattaunawar da Amurka ke yi da China akan batun kasuwanci, inda wakilai ke shirin ganawa mako mai zuwa a nan birnin Washington, a yayin da wa'adin ɗaya ga watan Maris ke karatowa. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa, wasu na da kwarin gwiwa a kansa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin mu yi salama da ku a daidai wannan lokacin, muna mika gaisuwar ta'aziyya ga mahaifiya da uwar abokiyar aikin mu Amina Buhari Auna bisa rasuwar mahaifiyarta Hajiya Hadiza Mukhtar Buhari Aliyu, yau Juma'a 15 ga watan Fabrairu a Abuja. Allah ya jikanta ya kuma yi mata rahama, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tayar gabatar da shirin, da Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Keith, ni ne naku Abdulaziz Adili, to muke cewa mu kwana lafiya. Washington DC.